Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin, daya ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa ba makanin labarai.
Wata tsohuwar Prime Minister kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin a yau Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar. An koma ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar Myanmar Min Aung Hlaing zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a ƙasar da tsawon ƙarin watanni 6.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU ta sake tsawaita yajin aikin ta da makonni 4.
Ga wasu su da bayanin yanayin da suka shiga bayan samun labarin tsawaita yajin aikin.
Gaskiya abun akwai takaici, mai gaskiya ba karamin bakin ciki na yi ba yau innan da na ji wannan labari.
Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa yayin da 'yan ta'adda ke yin ƙaura zuwa jihar Nasarawa, mahukunta a birnin tarayya Abuja na ƙara ɗaukan matakan haɗin gwiwa da jihohin da ke makwabtaka da su don tunkarar matsalar. Sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wata tsohuwar Prime Minister kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai baiwa jam'iyyar ƙawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. Magajin garin Dakar Bethlehemy Diaz, jagoran 'yan adawa, yayi watsi da sanarwar Traore tare da yin kira ga mutane da su fito kan tituna a yau Litinin don zanga-zanga. Ba a dai sa ran bayyana sakamakon ƙarshe na zaben a faɗin ƙasar har sai aƙalla Juma'a. Tsarin zaben Senegal ya kuma haɗa da waɗanda suka yi nasara a yawan ƙuri'un wakilai da kuma waɗanda suka fi samun ƙuri'u daga 'yan Senegal da ke zaune a ƙasashen waje. An koma ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar saliyo mai suna Razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa ɗauke da masara ya nufi ƙasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya ta fitar, ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun taimaka a cimma yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine a ƙarshen watan Yuli domin sake samun fitar da hatsi zuwa ƙasashen waje, yayin da ake fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ƙara tsananta sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar dai ta buƙaci a yi amfani da jiragen ruwan dakon kaya da ke tafiya daga tasoshin jiragen ruwa na kudancin Ukraine cikin ƙoshin lafiya a cikin tekun Bahar Aswad da Rasha ke iko da shi tun fara yakin a ƙarshen watan Fabrairu. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuliba ya yi maraba da sake dawo da fitar da kayayyaki daga Odessa.
To nan ba da jimawa ba, Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, duk da kiraye-kirayen da iyaye, ɗalibai da masu ruwa da tsaki ke yi na a kawo ƙarshen yajin aikin malamai a Najeriya, ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU ta sake tsawaita yajin aikinta na makonni 4. Shugaban kungiyar Professor Emmanuel Osodeke ne ya bayyana haka ta wata sanarwa a ranar Litinin. Ya ce sun ɗauki matakin ne domin baiwa gwamnatin isasshen lokaci na warware duk wata matsala tsakanin ɓangarorin biyu. Daga Abuja, wakilin mu da Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban kungiyar ta ASU Farfesa Emmanuel Osso Deke ne ya bayyana wannan mataki da suka dauka a wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin bayan wani taron gaggawa na kungiyar da suka gudanar a birnin tarayya Abuja a ranar Lahadi. Yana mai cewa karin wa'adin ya fara aiki ne nan take ranar 1 ga watan Agusta da muka shiga. Wannan mataki dai ya zo ne kasa da mako guda da kungiyar kwarago ta Najeriya wato NLC ta gudanar da zanga-zangar lumana na kwanaki biyu domin yin gargadi ga gwamnati da ta kawo karshen yajin aikin cikin gaggawa ko ta dauki mataki na gaba na ma'aikatanta su shiga yajin aikin gama gari a fadin kasar. Ko yaya wannan mataki na kungiyar ASU ya zo wa dalibai da suka shafe sama da watanni 5 a gida ba sa zuwa makaranta? Ga wasu su da bayanin yanayin da suka shiga bayan samun labarin tsawaita yajin aikin.
Sunana Usman Abubakar, dalibi mai karantar karatun likita a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Yau da safi na samu labarin cewa ASU sun kara wata daya a wannan yajin aiki da suke yi tun watan 2 wato watan February. Gaskiya abun akwai takaici, abun akwai bakin ciki. Ina alhini da wannan development. Gaskiya ba karamin bakin ciki nayi ba yau innan da naji wannan labarin dake already tunda muka ji shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi hira da wanda suke da hannu da shuni cikin wannan al'amari. Aka ce nan da sati 2 za a kai karshe. Gashi sai yau kawai muka tashi da labarin cewa an kara. Gaskiya ba karamin bakin ciki bane wannan abun ya kara mana, saboda ana magana an kara mana wajen shekara daya kenan a dama wannan wa'adin da muke da shi na kammala karatun.
Sunana Firdaus Bilarabi Ahmad, daliba an Yusuf Maitama Sule. Da farko dai strike din ne yayi affecting ina ta hanyoyi masu yawa. Ya tsayen min da rayuwata, ya tsayen min da komai nawa. Da farko mun ga abin kaman dai wasa, kaman za a koma, amma mun ga abu kaman ba wanda za a koma nan kusa bane.
Ga abin da wasu iyayen ke cewa akan wannan matakin ASU.
A gaskiya wannan yajin aiki da wannan karin da ASU suka yi, ni kam a matsayina na uwa ina kallon abin ta kowane bangare. Gaskiya gwamnatin mu ta nuna bata damu da halin da 'ya'yan talakawa suke ciki ba. Su ma kuma 'yan ASU din da suka kilan kwasuwa ya kamata su san cewa waɗannan 'yan da ke gida ba 'ya'yan manyan nan namu ba, 'ya'yan talakawa ne. Ba gwamnati za su duba ba su dubi yaran nan, su sani cewa 'ya'yan nan ga iyayensu na da hali kaman sauran, da ba su bar su a makarantun mu nan ba da za a dinga wasa da rayuwar al'umman mu ne, matasanmu da ke tasowa. Waɗannan yaran su ake tunanin gobe za su rike ƙasar nan. Wannan ba daidai bane.
Kungiyar ASU dai ta kira taron gaggawa ne a ranar Lahadi 31 ga watan Yuli da ta gabata domin mambobinta su duba abubuwan da ke faruwa tun bayan kudirin da kwamitin zattaswar NEC ta bayyana, inda suka cimma matsayar tsawaita yajin aikin da wata daya. A baya-bayan nan dai gwamnatin Najeriya ta ce tana duk mai yiwuwa wajen shiga tsakani ta cimma matsaya da malaman jami'o'in don ɗaliban ƙasar su koma makaranta. Rima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Halima Abdulrauf. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta isa ƙasar Singapore a ziyarar kwanaki 2 yau Litinin, inda take jagorantar tawagar majalisar zuwa yankin Asiya a daidai lokacin da ake kyautata zaton cewa ziyarar na iya haɗawa da yada zango a Taiwan. Ma'aikatar harkokin wajen Singapore ta ce Pelosi za ta gana da Prime Minister Lee Hsien Loong da sauran jami'ai. A cikin wata sanarwa a ranar Lahadin da ta gabata, Pelosi ta ce tana jagorantar gungun wasu 'yan majalisar dokoki 5 na jam'iyyar Democrat zuwa Asiya don ƙara jaddada ƙarfin Amurka da ƙawayenmu da abokanmu a yankin. Bata ambaci ko za ta bijirewa ƙasar Sin ba ta hanyar tsayawa a Taiwan a ziyarar da ta kai Malaysia, Korea ta Kudu da Japan a cikin jadawalin ziyarar wakilan na Amurka. Masu aikin ceto a Kentucky suna bin gida-gida a cikin yanayi mai muni, yayin da kuma suke shiri don wani mawuyacin aiki na lokaci mai tsawo don gano waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa ɓarna a gabashin jihar, a cewar gwamnar ranar Lahadi. Har yanzu ba a kai ga gaci a wasu yankuna a yankin mai tsaunuka ba, biyo bayan ambaliya da ta mayar da tituna, koguna da yin gaba da gadoji, ta kwashe gidaje tare da kashe akalla mutane 28 a cewar jami'an jihar. Rashin sabis na wayar salula kuma yana ƙara dagula aikin ceton.
VOA.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna Najeriya inda ƴan ta'adda suka fara yin ƙaura zuwa jihar Nasarawa abin da ya samu hukunta a birnin tarayya Abuja suka fara daukar matakan haɗin gwiwa da jihohin da ke makwabtaka da su don tunkarin matsalar. Wakilin muryar Amurka daga Abuja, Hassan Maina Kaina, ya aiko mana da wannan rahoton.
Yayin da ƴan ta'adda ke yin ƙaura daga jihohin Zamfara, Niger, Kebbi da Kaduna, tare da kakkafa sansanoninsu a jihar Nasarawa mai makwabtaka da birnin Abuja. Gwamnan jihar Nasarawan, injiniya Abdullahi Sule, ya ɓara. Abin da ya sa kenan ma ya kira taron tsaro irin na gaugawa. Alhaji Ibrahim Adra shine mai magana da yawun gwamnan ga kuma ƙarin bayanin da ya mun.
Lallai an samu jawabai irin na tsaro da ke nuna cewa waɗannan ƴan bindiga suna shigowa wasu sassa na jihar Nasarawa. Takamaiman ya bada misalin wani guri da ake kira Rugan Juli da kuma Rugan Madaki da ke ƙaramar hukumar Karu, sai kuma wasu sassa na ƙaramar hukumar Wamba da na Toto. An samu waɗannan rahotanni na waɗannan mutane wato an hange su a waɗannan wurare. Hakan ma shine makasudin wannan taro na gaggawa da ya kira domin kama yadda yake ɗaukan kowane matsala na tsaro ko rashin sa a kowane lokaci yakan so ne a tashi a yi abin da ya dace a yi tun kafin aukuwar wani lamari.
Gwamnan jihar Nasarawan ya ce rahotannin tsaro da ya samu ya nuna biyo bayan tuttuɗowar ƴan bindigar zuwa jihar tasa a watanni biyun da suka gabata an samu ƙaruwar sace-sacen mutane sosai. Abin ma kenan da ya sa aka kira wannan taro irin na tsaro. A dai bayan nan bayan fasa gidan yarin kuje a nan Abuja, ƴan ta'adda sun kai farmaki akan dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a Buhari da makwabtaka da jihar Kaduna da kuma hari na bayan nan da aka kai akan dakarun fadar shugaban ƙasa da ke bincike a wani shingen binciken ababen hawa da ke Zuma Rock mai makwabtaka da jihar Niger. A saboda haka mahukunta a nan babban birnin tarayya Abuja sun kira wani taron gaugawa kan tsaro inda aka yanke shawarar kaddamar da wani sintiri da aikin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin Abuja da jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita. Bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle kam ƴan bindigan nan fa suna nan a zagaye da Abuja da yake cewar akwai buƙatar ɗaukar mataki irin na gaugawa
a dukkan wannan yankuna inda shi gwamna ya ambata da kuma garuruwan da ke kewaye da Abuja. Irin ta'addanci da laifuka wanda suka saba ma dokar ƙasa wanda aka san cewa ƴan bindigan nan wanda ke da alaka da ko ta'addanci ko sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa yana faruwa. In ka diba duk ɓangaren Nasarawa inda shi gwamnan ya ambata su karu ga sunan garuruwan da ke nan kewaye da Abuja ta gefen ɓangaren Nasarawa, haka ɓangaren Niger, haka ɓangaren Kaduna, haka ɓangaren Kogi. To a taƙaice dai alamu da ababen da ke faruwa a ƙasa ya nuna mana cewa lalle akwai waɗannan ƴan bindiga a ƙasa kuma suna nan suna ta'asar da aka san su da shi. To mu shawaran da za mu ba ma waɗannan shugabanni da shi kanshi minista da kuma gwamnonin da ke kewaye da birnin tarayya, lokacin siyasa gaskiya ya wuce, lokaci ne yanzu na shugabanci. A tsaya a yi aiki a ɗauki matakin da zai kai gare su ya kuma nuna musu cewa fa iko ne, gwamnati take da ƙarfi, take da iko.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina da ya aiko mana da wannan rahoton. To bari mu leƙa Algeria inda manyan ƙasashen Afirka masu arzikin mai da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Niger suka sanya hannu akan wata yarjejeniya domin aikin shimfiɗa bututun gas zuwa nahiyar Turai. Yakin Rasha da Ukraine ne ya sa ministocin makamashin ƙasashen suka farfado da kuma rattaba hannu kan wannan tsohuwar yarjejeniya a lokacin da suka kai ziyara Algeria. Daga Agadez ga wakilin muryar Amurka Hamidan Galison da ƙarin bayani.
A yayin ziyarar da ministocin man fetur na ƙasashen Najeriya da Nijar suka kai a ƙasar Algeria inda suka gana da ministan man fetur kin ƙasar, suka rattaba hannu kan shimfiɗa bututun domin fitar da iskan gas kin Najeriya zuwa nahiyar Turai. Tun dai shekara 2009 ne dai ƙasashen uku suka kudura aniyar kaddamar da shirin da suka walakabi da Project Gaza Dock Trans-Saharan domin aikin bututun mai tsawon kilometer 4,428 da zai ratsa Najeriya, Niger da kuma Algeria, inda zai gamu da bututun iskan gas na ƙasar Algeria zuwa Turai. To sai dai tun wancan lokacin aka jingine batun aikin. To amma ganawar da ministocin uku suka yi su yayyafa maganar ruwa daga doguwar tsumar da ta yi. Muhammad Sani, ministan man fetur na ƙasar Niger.
So I'm pretty optimist.
Muna da kyakkyawan fata game da wannan aikin da muka sa a gaba. Za mu samar da duk wasu kayayyakin aiki da ake bukata domin ganin ba a samu jinkiri wajen aiwatar da wannan aikin. Kazalika za mu samar da gina masana'antu da samar da ayyukan yi ga kuma jami'an tsaron da za su kula da bututun.
The task force a été mise en place.
To kowane alfanu ƙasar Niger za ta samu a cikin wannan shirin na aikin bututun zuwa Turai. Malam Kallamu, masanin tattalin arziki a Agadez.
Niger za ta samu amfani a gare shi tunda duk inda ya bi ka gani akwai abubuwan da aka bada duk shekara, akwai wasu tax, akwai wasu allowance, akwai wasu abubuwa da za a ba na shahar hawaye da za a ba masu huraren da wannan abu ya bi, kuma ba abu bisa ga haka nan kuma akwai haɗin kan kasashe duka. Za mu yaki kwarai-kwarai da talaucin in Allah ya sa ya tabbata an yi shi. Proje ne wanda yana kawo sauki wajen abin da a makamashi kenan. Kun gani dai irin waɗanga proje dama su ne muke cewa ya kamata a zanyin cooperation kawai tsakanin ƙasashen Afrika saboda a kama mai juna.
To sai dai a nasu ɓangare ƙungiyoyin da ke sa ido kan haƙar ma'adinai a Niger kira suka yi ga gwamnatin Niger na ta kula domin ganin an kiyaye muhalli a cikin aikin. Ilyasu Abubakar, mamba a ƙungiyar OTAB.
Matsala abin an ce harkar mai an ce harkar gurɓata muhalli da sauran abubuwa. Kenan gwamnati ya kamata a ce ta bi sau da ƙafa, ta bi dokokin da ya kamata a bi zan wannan aikin da za a yi. Jiya da aka ba a rasa gurɓata yanayi amma ya zama abin zai kawo matsala kaɗan ba da yawa ba. Amma idan gwamnati ba ta bi sau da ƙafa ba za ku ganin za mu samu abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani suna faruwa. Ana zuwa ana hoshe bututun mai a yabi mai ko kuma ana abin kuma iskan gas abu ne mai babban hatsari kenan. In ba kulawa gwamnati ta yi ba za a iya samun matsaloli daban-daban na harkar gobara da sauransu.
An dai kiyasta cewa aikin gina bututun zai laƙumi miliyan $10,000 na dalar Amerika. Nahiyar Turai dai na fatan samun makamashi daga Afirka domin rage dogaro da Rasha. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Hamidin Galison. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 17. Karfe 4 kenan na yamma da minti. Karfe 11 kenan da minti 17 a Nigeria, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen Hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku gyara zama don ku saurari shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan mako. A makon da ya gabata ne dai wasu hare-hare da aka kai wa sojoji a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Niger da ke makwabtaka da birnin tarayyar ya haifar da rufe makarantu na secondary kai amma dai da na primary da ke birnin tarayyar na Abuja da ma jihohin da ke makwabtaka da birnin. Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin da ta hanzarta rufe makarantun nata daga cewa dai ɗalibai na shirin fara wani jarabawa na ƙarshen shekara. Zainab Babaji ta je ta bakin kwamishinan ilimi a jihar Nasarawa Hajiya Fati Jimeta Sabo game da wannan mataki da suka ɗauka.
Mai girma gona a lokacin da ita State Executive Council ta yi meeting ɗinta na wannan mako, mun duba yanayin tsaro musamman da yanda ya shafi ta makociyarmu wato babban birnin tarayya Abuja, wanda a kwanan nan very unfortunately aka dan samu wani issue da tsaro a wannan birnin tarayya. To kuma muna makwabtaka da wannan birnin tarayya Abuja, sai muka ga cewa ya kamata mu duba mu ga yanda za mu kare yaranmu da suke makarantunmu, kuma musamman wannan wa'adin karatu na wannan shekara muna gabanin rufe wannan lokaci, wato third term na wannan shekaran karatu na 2021-2022 academic session. To dama za su rufe makaranta a 5 ga watan Agusta. To da muka ji wannan bayani, mun san kuma hankalin iyaye zai yiwuwa za su tura yara makaranta suna shakkun, to ga mu muna makwabtaka da birnin tarayya Abuja, kuma ga abin da ya faru sai ka ga hankalin su bai kwanta ba. To mu kuma mun ga cewa kamar yadda shi mai girma gona ya sa batun harkan tsaro ya zamanto mai muhimmanci a wannan jiha ta Nasarawa, ya kamata mu tabbatar cewa makarantunmu suna cikin yanayin da za a yi koyarwa ba tare da an samu wani shakku batun tsaro ba. Shi yasa gwamnati a ƙarƙashin shi mai girma gonan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ta duba ta ga ya kamata a ce yaran suna tare da iyayensu a cikin wannan lokaci, tunda dama an riga an kammala karatun wannan term din, ya rage 'yan kwanaki ne wanda ba za su zamanto da damuwa ba ko da yara mun sallame su sun koma gidajensu.
Yaushe ake sa ran ɗaliban za su koma makarantu?
To ka wannan shekaran wannan karatu na 2021-2022 dama ya zo ƙarshen, mun zo ƙarshenta a wannan watan August. Shi ne dama za mu rufe makarantu, yara za su je hutu, wato long vacation, kafin mu sake buɗe sabon academic session, wato 2022-2023, wanda dama watan tara aka saba ake buɗe makarantu. So muna fata in Allah ya kai mu wannan wata, insha Allah za mu duba mu ga yanayi sai kuma a buɗe makarantunmu ba tare da an samu wani damuwa ba.
To koya masana ilimi ke kallon wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka? Tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger.
Wato wani al'amari dangane da abin da ya shafi rufe makarantu wanda yake na ban tsoro, shine akwai abubuwa guda uku waɗanda idan suka afka ma al'umma, to wannan al'umma ana ji mata tsoron makomanta. Waɗannan abubuwa su ne yunwa, jahilci da rashin tsaro, kuma dukkaninsu suna da alaka da juna. Da yunwa da jahilci da rashin tsaro idan suka dabaibai al'ummar da mutananta suke da karancin imani da tsoron Allah, to wannan al'ummar ta shiga wato ainihin ni'asu. Shi yasa dole ne ga shugabanni da masu fada aji da ɗaiɗaikun mutane ya zama cewa an falka, an ɗauki mataki da zai kare al'ummarmu ga fadawa cikin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da zai jefa mutane cikin yunwa, da abun da zai wato ainihin shafi ilimin mutane, da abun da zai lalata wato ainihin zaman lafiya cikin al'umma. Don haka ba rufe makarantun kadai su ne abun damuwa ba, menene ake yi wanda zai sa daga nan baya a zo a bude makarantun? Domin zaman ɗalibai a gida babu karatu babu sana'a, wannan ba karamar musiba bane da abun tsoro a cikin al'umma. A daidai lokacin da kungiyar wato ainihin malaman jami'o'i ASU suke cikin yajin aiki watanni 5 ko fiye ba karantarwa a jami'o'i, makarantu ƙanana su ma ana rufe su, sannan harkokin tsaro ga abubuwan da ke faruwa, sannan a duniya ga hauhawan farashi, to wannan ya kamata ya zaburar da wato ainihin al'ummarmu, shugabanninmu da talakawanmu da malamanmu. Mu dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu kyautata alaƙarmu da Allah, mu kyautata alaƙarmu da al'umma, kuma kowa yana da nauyi da amana da ke kansa. Ɗaliban nan in an rufe makarantu a gidajensu, me iyaye suke masu? Za su ci gaba da karantar da su ne, da tarbiyyantar da su, da kulawa da su, da ruwa su kan sana'a ko kuwa me? Sannan tsarin karantarwa da muke tafiya a kansa a wannan ƙasa, wani irin tsari ne wanda baya haifar da ɗaliban da za su iya dogaro da kansu, wanda za a iya cewa ɗalibin da ya kammala sakandare ko kuma ya kammala wani matsayi na karatu, ko da ba a ci gaba da karatun ba, abin da ya samu zai iya dogaro da kansa. Da yawa karatu ne ake wanda ɗalibi zai kammala karatu, ya kammala digiri, ya kammala kaza, ba komai yake jira ba da kwalinsa face yana jiran a bashi aiki, ba tunanin shi ya kirkira aikin ba. To shi yasa lallai idan an kai ga ana rufe makarantu to yana da kyau a sake kallon manhaji ma da tsarin karantarwar da ake yi. Ya ake karantar da daliban nan, me suke karanta, sannan an fuskanci matsaloli irin wannan, yaya za a yi ya zama cewa ba a raba daliban nan da karatu ba na tsawon lokaci, domin zaman su a gida na rashin karatu shi kanshi wani karin wato ainihin barazana ne ga rayuwar al'umma.
Masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Zainab Babaji da kuma jami'ar da ta bada umarni Julie Leather Gresham na ku Baban Yarci Burin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
To an gaida Baban Gida Jibrin, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Babanya ya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Suka ce hakika matakin da rundunar sojojin kasarmu Najeriya ta dauka na kutsawa cikin daji domin neman yan ta'adda a yi ta kare yayi daidai, kuma shine matakin da ya kamata a dauka tun farko domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi kasarmu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu nasara, amin. Sakon Sani Muhammad Chindo Angwar Karofi a jihar Bauchi yace ku bani dama in kira ga al'umma dangane da yanayi na damuna da muke ciki, da mu zama masu tsaftace muhalli, mu gujewa zuba shara a magudanan ruwa don gudun yin ambaliyar ruwa. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu damuna mai albarka, amin. Sakon Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Malam Tanimu Tangan Makeri da Ahmad Muhammad Usman Tangan Makeri suka ce muna kira ga talaka Najeriya, idan mun zo zaben dan takara mu bi cancanta ba jam'iyya ba, domin an sha mu tawarki, yanzu zaben gaskiya da gaskiya zani. Allah ya azurta mu da shugabanni nagartattu, amin. Sai sakon Shehu Adamu Rijau yace mun ji wai gwamnatin Najeriya za ta ƙara harajin kuɗin kiran waya, to gaskiya hakan abin takaici ne, ganin yadda kai tsaye mu masu amfani da wayar zamu cutu sakamakon haka. To amma dai babu damuwa. Sakon Aliko Auta Kafinta da Kawu Mai Ruwa Yalwa a jihar Filato suka ce muna kira ga 'yan kasuwanmu da su ji tsoron Allah su sassauta farashin kayayyaki saboda talaka na cikin wani hali. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Balana Yashi Lakwaja a jihar Kogi suka ce muna tur da Allah wadai kan kashe jami'an tsaro uku da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar Kogi. Muna fatan Allah ya ji kansu da rahama, kuma waɗannan miyagu Allah ka kitar mana da su. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madalla, an gaishe ki Zahara Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, wata tsohuwar firaministan kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai ba wa jam'iyyar ƙawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. An koma ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar saliyo mai suna Razoni shi ne na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa ɗauke da masara ya nufi ƙasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar Myanmar Min Aung Hlaing zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a kasar da tsawon ƙarin watanni 6 kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayyana a yau Litinin, inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan kasar ta amince da ita. Da farko dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan kwace mulki daga zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairun bara. Mambobin majalisar tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci ne wasu watanni 6, inji Global New Light of Myanmar.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Abu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Sulaiman Yaro nake muku fatan alkhairi. Ku kwana lafiya. Ma assalamu.